أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Usman Kukan Daka anan bayan nefa unguwar Kumbiya Kumbiya anan fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin tattaunawa da ku a gaba daga cikin gabobi na addinin musulunci da sunan muhadara ko tunatarwa ko nasiha ko lacca ko dai duk irin sunan da aka bayar wanda Allah ta'ala ya kaddar haduwar mu a wannan masallaci a wannan yini mai tarun albarka yinin talata daren Laraba wanda yau yayi daidai da 29 ga watan 6 musulunci watan Jumadil Akhir yau hijira na shekara 1446 kuma 31 ga watan 12 na shekarar miladiya 2024 inda lissafin ya nuna muna ƙarshen kowane wata a yau akwai yiwuwar gobe mu waye gari a sabon kowane wata wai Allah in watan musulunci an ganshi a yau gobe zama ɗaya ga wata kuma dama watan nasara gobe ɗaya ga wata na sabuwar shekara muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da alkhairin cikin wannan watanni da kuma wannan shekara ta miladiya da zamu shiga muna roƙon Allah ta'ala duk kusakuran da muka yi a baya Allah ya yafe mana su kuma daidan mu da muka yi muna fatan Allah ta'ala ya karba mana muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu kuma gama lafiya a yayin uwa masu albarka wannan masallaci ba bako bane a gurin mu musan a ce yanda malam liman yake karrama mu da martaba mu duk lokacin da ya gamu a bayan sa to zai iya gabatar da mu gabatar da sallah a duk lokacin da nazo wannan masallaci to malam liman iya sauka da kujerar sai bani dani domin girmamawa da ko martabawa muna fatan Allah ta'ala ya albarka ya ƙara hada mu cikin addinin musulunci ya samu masu yiwa wannan littafi hidima da wannan addini kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana a gurguje kamar yadda aka ga sanarwa za a yi magana ne kan al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar umarni da kikkiawa da kuma hali ga mummuna wanda wannan ko shine gadan baya ko doro na addinin musulunci wannan shine kashi mafi kwari daga kasusuwan da suke jikin musulunci wanda suke daukan dukkan wani nauye-nauye addinin musulunci addini ne na al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wanda in ba wannan gaba to addinin ba inda zai ji shi ba inda addinin zai ji matakar babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kuma dalilin amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar aka turo manzanni gaba daya tun daga annabi nuhu alaihi salam farkon manzo har zuwa katimun nabiyyin wa imamul mursalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sun zo su jaddada ko su karfafa al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ana fahimta to saboda haka wannan gaba ce mai girman gaskiya cikin musulunci kuma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya bewa kowane daya daga cikin ƴaƴan wannan al'umma din yanda zai aiki da matsayinsa da kuma yanayin da ya samu kansa a ciki wajen gudanar da wannan aiki ingantaccen hadisi kuma sananne kuma hadisi ma'arufi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati'a fa bilisanihi fa in lam yastati'a fa bi qalbi sai ce wa zalika adafu al-iman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda ya ga munkari a cikin ku dukkan wanda ya ga abin kyama a cikin ku a matsayin ku na ƴaƴan al'ummata kaga wannan madin tadullu ila al-umum kowa daga cikin mu gaba daya sai dai manzon Allah ya raba aikin kowanne mutane da akwai irin aikin da ya kamata su sai ya ce to falyu gayyuhu biyadi in dai an ga mummuna iya yaduwa a cikin al'umma ta musulunci to ayi kokarin dakile wannan mummunar da hannu shine da karfi idan har hana wannan mummunan da karfi ba zai yiwu ba sai manzon Allah ya ce to a hana shi da baki ta hanyar magana da nusarwa da irshadi idan hakan ma ba za ta yiwu ba to a kyamaci abin a zuciya wannan shine mafi raunin imani ko ba wata kofar imani da take bayan wannan a wannan aiki sai malamai suke cewa waɗanda za su hana mummuna da ƙarfi ko da hannayensu su ne hukuma wanda Allah ya ba su jagorancin al'umma hukuma ko shugabanni to su suke da wannan mas'uliyya duk inda so ga ana kariya dokokin Allah ana gudanar da munkari a bayyane to Allah madaukakin sarki ya ba su umarnin su dakile wannan mummuna da power da Allah ya ba su ana fahimta wannan aikin shugabanni bane ba aikin malamai bane ba ba aikin sauran mutanen gari bane ma'aikin Allah ya sauko kasa kuma aikin malamai da daliban ilimi su ne wanda za su yi amfani da bakunansu wajen hana mummuna wajen wa'azi da nasiha da kutubobi na juma'a da dukkan abin da ya kama da wannan munasaba ta taruwar al'umma karkashin qala Allahu qala Rasul wannan aikin iyaye malamai ne a ce zina haramun ne a ce luwati haramun ne a ce riba haramun ne a ce ƙarya hasada munafinci mugunta keta da sauransu da cutar da mahaifa da cutar da makota da cutar da iyalai da gaba duk a dinga fada al'umma wannan haramun ne kuma ga irin matsayin mai aikata su agun Allah wannan fadin da aka yi da tsoratarwar sai ta sa mai imani ya ƙara imani sai kuma ta sa mai raunin imani ya ƙara ƙarfafar imaninsa to wannan mataki na biyu kenan na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mataki na uku wanda baka cikin shugabanni baka cikin masu da'awa sai aka ci tuka kyamaci abin a zuciyarka duk inda kaga ana sabawa Allah ana ba daidai ba ana aikin munkari to kaji abin bai ma dadi a zuciyarka kuma ka dinga fatan Allah ya baka dama ka hana to maza Allah ce in dai baka samu daya kanka a daya daga cikin uku nan ba to imaninka yayi kasa sosai yayi rauni baka da imani kunga idan mun dau wannan hadisi zamu ga ashe wannan aikin da aka ba mu tawfik mu tattauna a kansa to aiki ne kowane musulmi gaba daya mazan mu da mata sai dai kowa kuma ya san irin gunda zai aiki da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an fahimci wannan to saboda duk daya daga cikin mu wannan mas'uliyar ta rawayar sa kuma har ma malamai suke cewa dukkan inda Allah ta'ala ya raya ka ya baka dama ko ta aiki ko ta kasuwa ko ta shugabanci ko ta malanta ko ta kaza to da wannan damar da Allah ya baka za ka yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yasa aya take cewa kullun ya'malu ala shakilati ko qul kullun ya'malu ala shakilati fa rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila kowa ya aiki bisa damar da Allah ya bashi a al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umari da kikkiawa da hali da mumuna akwai shugabanni shine su adalci adalcin shugaba shine al'amru bil ma'ruf nasa wa nahyi anil munkar ya tabbatar da iya gudanar da jagorancin sa bisa adalci ba zalunci babu san kai babu mugunta babu keta babu kaza a tsarin shugabanci ya zamto iya abubuwa waɗanda suka bayyana a adalci a shari'ance yana yi to wannan ya sauki nauyin da Allah ya dora masa na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi kuma malamai da daliban ilimi su dinga wa'azi su dinga ta'alimat ana sanar da al'umma su kuma sauran mutane dan kasuwa yayi nasu abu lebura yayi nasu abu mai zirga zirga yayi nasa bakanike yayi nasa dan kodago yayi nasa ma'aikacin gwamnati babba da karami kowa yayi nasa ya tsare iyaka aikin da Allah ya bashi kuma ya tsaya akan gaskiya da rukun amana. To wannan shine ka'idar al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari akan kowa. Idan labora ne kai to ka kiyaye, idan yaron shago ne kai ka kiyaye amanar mai gidanka, idan kai ne mai shagon ka kiyaye amanar yaron da yake ma yaro a wannan gu. Idan an dauke ka kafinta ko burkilanci ko leburanci ko mesin ne kai kowaye, to ka tsaya kan gaskiya da amana har ana buga misali da kai. To wannan shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar a gunka. Dalibi ka zama to mai kulawa da karatu, mai biyayya ga malamai, mai biyayya ga mahaifa, rashin shiga cikin kaciyar mutanen gari da kame kanka akan abinda yake gaban ka na wannan masuliyar, to kai ma ka zama abin sha'awa, ka zama abin kuyi. An fahimci wannan? To kowanne daga cikin mace ke zo mai amana a gidan mijinki, ki zama to mijinki ya aminta da ke, ko yana nan ko baya nan, bai tsoron a kai mai dukkan abin da za a kai mai gida a danka miki a hannunki. Bai tsoron wannan, ko da zai yi wata da watanni a waje, baya tunanin zaki zalunci shi, baya tunanin zaki cuce shi, baya tunanin zaki haince shi. To ke ma in kin dau wannan hali, to kin yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar a gidan mijinki, wanda zaki zama to abun kwatance a gun mata wanda baki ba. An fahimci wannan? To kun ga idan za mu yi shimfiɗa irin wannan, to kowa sai ya saurara wannan darasin akan kowa yake. Al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tana kan kowa. In dai ka yadda kai musulmi ne, ka yadda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to wannan aiki ko wannan darasi iyakanka iyakaina iyakanmu gaba daya. Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai. Mu sani cewa shi al'amru bil ma'ruf, umari da kyakkyawa, da kuma annahi 'anil munkar, hani ga mumuna, min al'umuri alwajiba fi din, iya cikin al'amura da suka zama wajibi cikin addini. A aiki ne wanda malamai suke cewa fardu kifaya ne, aiwatar da shi, amma aiwatarwa ta ilmanci ta karantarwa. Yanzu misali, duk unguwan nan madauyaniyar unguwan nan, a ce ba gunda ake cewa qala Allahu qala Rasul, misali, to duk mutanen unguwar sai Allah ya kama su da laifi ranar da kiyama. Amma da za a samu wa'ansu wani masallaci ko wasu masallatai su ɗauke wannan aikin suna yi, to sun hutar da wanda ba su ba. Ana fahimtar wannan? Amma unguwa ko yanki ai shiru ba qala Allahu ba qala Rasul, to duk musulman yankin suna cikin alamar tambaya a gaban Allah. Amma a samu ɗaiɗaiku su ɗauke nauyin kamar yadda ake a yanzu, to duk wanda kuma bai cikin tsarin, to kuma waɗannan mutane sun ɗauke masa. Amma amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, idan mun ɗauke shi a matsayin da'awa, karantarwa, karanta qala Allahu, karanta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to shine amma aiki da wannan kuma wajibi ne akan kowa. An fahimci wannan? A cikin wannan addini da musulunci, bi nususul kitabi wa sunna wal ijma' li umma, nusus na alqur'ani da nusus na hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai na wannan al'umma, to sun ci al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna wajibi akan kowane musulmi bisa waccan ka'idar da muka karanta a baya. Kowa ya yi aiki a matsayinsa da damar da Allah ya bashi. Kar ka tsallaka hurumin da ba naka ba. Idan ka tsallaka hurumin da ba naka ba, ka yi abin da shari'a ta hane ka. Sai ga wani matsayi Allah ya baka, wace dama Allah ya baka, a ina ne kake faɗa a ji, su waye ƙarƙashinka, su waye za su zamto suna koyi da kai, to sai ka zama ƙuduwa hasana a gunsu. Kai amru bil ma'ruf a gunka a wannan gun za ka yi shi, nahyi 'anil munkar a gunka a wannan gaba za ka yi shi. Malamai suke cewa wa hiya min an-nasihati allati hiya ad-din, al'amru bil ma'ruf, na'am, wa nahyi 'anil munkar tana cikin abin da ake ce masa ita ce nasihar addini. Ma'ana ita ce nasiha da take kan kowane ɗa daga cikin ƴaƴan wannan addinin. Ba wanda ya fi ƙarfin wa'azi, ba wanda kuma ya fi ƙarfin tunatarwa a ƴaƴan wannan al'ummar. Kaga shi al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, to shine gadan bayan addini, wanda kuma a addini shine ke dauke da kowa, kowa dafa shi yayi, kowa a kansa yake rayuwa. To karfin abin da kake rayuwa a kansa a matsayinka na musulmi, to shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, duk tsayuwar da zamu kan addituwa kansa muke tsaye. Ana fahimta? Shine yasa muke tsaye da sallah biyar a kullum, shine yasa muke azumtar Ramadan idan Allah ya kai mu lokacin wata ya zo, shine yasa masu hali suke zuwa aikin haji, shine yasa ake yanka lahiya a duk ranar 10 ga watan Zulhijja, shine yasa ake raba gado idan an mutu, shine yasa ake dubo mamaci kai ake dubo mara lafiya a lokacin da bai da lafiya, shine yasa ake jana'iza ake raka gawa a binne ta. Duka wannan suna faruwa ƙarƙashin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Shine yake sawa ai auratayya, shine yake sawa idan yaro ya kai wani watanni a yaye shi, shine yake sawa ai yawa yaro shayi ko kaciya, shine yake sawa a kai yaro makarantar addini, shine yake sawa a kai yaro makarantar koyon sana'a, shine yake sawa a ga mutum a sha'awi a ce kai wannan mutumin kirki ne, ko wannan dattijan arziki ne, ko wannan matashin kirki ne, ko wannan yaron kirki ne, ko wannan yaron arziki ne, ko wannan matar kirki ce, ko wannan dattijuwar arziki ce. To duka al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, duka shine yasa duk wanda ya zama wani abu a musulunci ya zama. Ana fahimtar wannan? Shine nasiha ta addini gaba daya akan kowane da daga cikin iyayen wannan addini. Ya zo cikin litafaluga wanda suke sarrafa harshen Larabci, suke cewa shi al-ma'ruf, in an ce amru bil ma'ruf, ma'ruf din hine ma yastahsinu min al-af'al, duk abinda za a ce madalla ala san barka idan ka aikata shi shine ma'ruf. An fahimta? Duk abin da in ka aikata shi za a ce madalla Allah yayi albarka, to wannan shine ma'ruf. Kamar yaro ya zama mai biyayya ga mahaifinsa, yaro ya zama mai amana a gun mai gidansa, mace ta zama mutum mai kirki a gun mijinta, shugaba ya zama mutum kirki a gun talakawansa, talakawa su zama masu biyayya ta addini a gun shugabansu, to duka wannan shine al-ma'ruf. Duk abin da za a yi watar a ce kai madalla kwara da aka yi, to shine al-ma'ruf. Wa kullu ma ta'rifuhu an-nafs min al-khayr wa tatma'innu ilayh, duk abin da rai za ta fahimce cewa alkhairi ne, duk kuma abin da rai za ta samu nutsuwa wajen aiwatar da shi, iya amsa sunan al-ma'ruf. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a shi aikin alkhairi, ko kuma al-ismu ma haka fi nafsi wa kariha an tatla alayhi an-nas, shi aikin zunubi shine abinda zaka kyamaci a ganka kana yi, kuma ranka ya ki ya samu kwanciyar hankali a kansa. Duk abinda sai a boye boye kake yi, ko kuma kana yi ranka baya so, to aiki ne zunubi. Yanzu ka ɗau duk rashin kunyar mashaya ko masu neman mata ko abin da ya kama da wannan, akwai gunda dole zai ɓoye ba zai aiwatar ba. Kai hatta shan sigari, akwai wanda in ya ganka wallahi ya jefa da ita ya take, amma da gore yake ci ba zai jefa, da minti yake sha ba zai jefa, ba zai jefa ba. Dalilin da ya sa ya jefa ya take ya murje, to ism ne. Wanda yake harkokin mata idan ya ga wani ɓuya zai, me yasa ya ɓuya kar a gan shi, ism ne. Amma idan matarsa ce ba zai ɓoye, hasali har gidan mahaifansa ma zai zo da ita, kai hasali in ta samu juna ma har zuwa zai ya faɗa, hasali in ta haihu ma zuwa zai ya faɗa. Amma da matar banza ce ba, ɓoye ɓoye za a yi ta yi, wani yaro ma a je a jefar da shi, wani a je a yi allura ya mutu, wani a yi kaza wani a yi kaza. To duk abin da ga ana ɓoyewa ana jin tsoron a gani, to ism ne, zunubi ne. An fahimta? To duk abin da za ka yi kuma ba ka fargaba baka tsoro baka shakka baka darura to shine ma'ruf ba ba yi wannan to shine malik ke cewa duk abin da zuciya za ta nutso wajen aiwatar da shi da kwanciyar hankali da rashin samun damuwa a rai to Allah ce masa al-ma'ruf wal munkar abinda yake ce masa munkari kullama qabahu shar duk abin da shari'a ta kyamace shi shari'a ta kyamace shan giya shari'a ta kyamace zina shari'a ta kyamace ƙarya shari'a ta kyamace luwadi shari'a ta kyamace mugunta shari'a ta kyamace hasada to duk wannan ana ce musu munka duk abin da shari'a ta ce wannan bai kyau shari'a ba ta son sa to a shari'ance sunan sa munka abin da shari'a ta haramta shi abin da shari'a take kyamar aiwatar da shi ko ya hada shi a cikin al'umma to wannan ana ce masa munka maza ne suke aiwatarwa ko mata manya ne suke aiwatarwa ko yara to wannan duka iya amsa sunan munka an fahimci wannan wannan duk iya cikin ta'arifat ko definition daga wa'ansu daga cikin malamai suke ya wannan gaba ta al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar waqila wa'ansu malamai suka ce al ma'ruf huwa ismun li kulli fi'lin shine sunan kowane irin aiki ya arifu bil aqal wanda aikin hankali ya san shi ana ganewa a hankalce za a aiwatar da aiki ba a rashin hankali ba ba a wauta ba ba a shirme da shiririta ba a ce hankali salimin hankali to ya yarda da aiwatar da wannan aiki to wannan aikin sunan sa ma'ruf shi yasa dama amfanin hankali a jikin dan adam shine nusar da shi kan abu mai kyau da mara kyau duk wanda baya bambance abu kaza mai kyau ne abu kaza ba shi da kyau to ba shi da hankali an bai mutuna koda ya fi kowa sa riga koda ya fi kowa sa hula in dai bai bambance mai kyau cikin mara kyau to ba shi da hankali amfanin hankali jikin dan adam ya ma tamyiz baina sahih wa rabi'a ko baina sahih wa saqim tsakanin mai kyau ingantacce da mummuna mara kyau wannan shine ake hankali yasa Allah ta'ala ke ce afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab allazina yufuna bi ahdi llahi wa la yanquduna al-misaq والذين يسلون ما أمر الله به أن يصلى ويكشون ربهم ويكافون سوء الحساب يتجيروا سكوبينسو daga ƙarhe ke cewa su ne ma samu aljanna in ulaika lahum uqbada yace jannatu adali kaga hankali zai saka tsaye da sallah hankali zai saka bada zakka hankali zai saka cika alƙawari hankali zai saka tsiya zai saka sauke nauyin da ke kanka hankali zai saka kai kaza kai kaza kai kaza akasin wannan kuma rashin hankali yake sa wa shi yasa duk aikin da a hankalci ya halatta yi shi sunan sa al-ma'ruf yanzu misali ka dauko shan sigari yanzu hankali mai kyau zai sa mutum ya sha sigari tsakanin mu ga Allah na farko ba zaki ba kaishi sai wari sai hayaki sai hamami kaga hankali ya koru wannan inda hankali zai rinjaya a ci abu ne mai dadin dandaro abu ne mai dadin kanshi abu ne mai dadi in naci ne a hadiye cikin kwanciyar hankali abu ne mai haifar da alkhairi cikin gangar jikinka abu ne wanda zai haifar ma da karin samun lafiya kaga wannan hankali ya san shi kuma hankali ya karbe shi amma duk abin da zai cutar da hankalinka ya cutar da gaba ko gaban jikinka ya saka abin kyama cikin mutane ya saka na wani irin wari mara dadi to hankali mai kyau baya sansa an bai mutuna to ashe hankali mai kyau salimin hankali iya kore duk abin da cuta ne iya kore duk abin da babu kima babu daraja a kansa kuma iya tabbatar da dukkan abin alkhairi ne da kuma abin da yake tabbatar da darajar karkewa ga cikin al'umma an bai mutuna wannan wani malami ne yake cewa shi al'amur yi al-ma'ruf shine abin da hankali ya sanya a shari'anci a mai kyau ne. Hankali ya san biyayya abu ne mai kyau. Hankali ya san kariya kanka mutunci abu ne mai kyau. Hankali ya san ka tashi ka nema ta hanyar da ya dace abu ne mai kyau. Hankali ya san ka girmama na gaba da kai. Hankali ya yarda ka tausaya wa na ƙasa da kai. Hankali ya yarda duk gunda ake zargi kar ka jego. Hankali ya yarda duk gunda ake zubda mutunci kar a ganka abu. To wannan aikin hankali ke. Kuma dama hankali da shari'a ka faɗa da kafa da suke tafiya. Yasa akwai matsayin ma da in baka kai shi a hankalce ba shari'a ba za ta fara rubuta ma lada ko a dace. Yanzu yaro ɗan shekara 5, 6, 7, 8, 9, 10. To shari'a ba za ta dora mai rubuta masa lada ko a dace ba. Saboda me? Domin hankalinsa bai nuna ba. Kuma shari'a tana tafiya ka faɗa da ka faɗa da hankali. Yasa cewa al-baligul aqil a cikin sharɗin takalifi al-balig al-aqil alladhi balagatu da'watul islam mutum mai hankali musulmi mai hankali an fahimta wanda ya ga shekarun shari'a wanda kuma da'awar musulunci ta ishe shi ji a kunnansa to sai mutum ya cika wannan shekarun sannan zuwa bude mai littafi wajen a rubuta masa lada a rubuta masa lada ashe shari'a tana kula da hankali matukar kula tana martaba hankali yasa ta kiyaye ta ja kunnanmu akan kada mu yarda mu yi aikin da hankalinmu zai gushe kada mu yi aikin da zamu raunatar da hankalinmu a cikin domin hankali kusan shine abin da zai haska mu hanya gane abu kaza mai kyau abu kaza mara kyau shi kuma munkari duk abin da shari'a a hankalci ba ta son sa hankali a shari'anci baya son abu to sunansa munkari ke hukuma baya duk wacce misalan da muka bayar da abinda zai zubar ma mutunci abinda za ka yi asara za ka yi albazaranci abinda ba zaki a baki ba kashi a hanci sai asara sai zubda mutunci to duka iya cikin almunkar abinda shari'a ba ta so abinda shari'a ta kyamace shi waja fi mujma'il bayan akwai wani littafi wanda ake ce masa mujma'ul bayan ake cewa annal ma'rufa at-ta'a abinda yake nufi da al-ma'ruf shine da'a da'a kuma shine biyayya da Hausa yasa aka ce wa atiqullah wa atiqur rasul ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah biyayya biyayya ita ce kuma bin umarni wanda ya baka umarni da hannuwa cikin abinda wanda ya hana ka ya hana ka in mahaifi iya baiwa da umarni ya dauka ya aiwatar in mahaifi iya hana da ya hannu to dalin ya zama mai biyayya idan miji iya umartar matarsa ta aiwatar iya hana ta ta hannu ta zama mace mai biyayya idan shugaba iya umartar talakawa su yi ko su bari mummuna suke yi talakawa nan su zama masu biyayya ana fahimtar wannan to dukkan da'a a shari'ance da'a a hankalce ita ce ma'abu kuma ita da'an nan ba yanda za a yi ta nusar da kai ka aikata abin da ba daidai ba. Aikata ba daidai ba da'a ba ne. Aikata daidai da abin yabo da abin alasan barka shi ne da'a. Amma aiwatar da saɓanin wannan ba da'a ba ne. Sunansa munkar ko ma'asiya. An fahimci wannan? Ashe in mun kula da wannan ta'arifin cewa da'a ka zamto mai biyayya wa musulunci. Mai biyayya cikin alƙawal na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai biyayya ga mahaifanka mai biyayya ga malamanka mai biyayya ga shugabanninka matukar sun dora ka kan hanyar daidai ba su dora ka kan hanyar saban Allah ba duk inda ka zamto bi kake amma bin a ƙarƙashin doran alkitabu wa sunna wannan ka zo mai da'a kuma wannan aikin da kake sunansa ma'arufi sunansa mai ma'arufi a shari'a duk abin da Allah ya baka umarni kai to ka aikata ma'aruf ka aikata abu mai kyau a shari'a duk abin da ubangiji yace ka bari a matsayinka na bawa na ka hannu to ka aikata ma'aruf duk kuma abin da ka aiwatar rasako ubangiji yace kar kai ka aiwatar to ka aikata munkar abin da manzo Allah ce kar kai kai ka aikata munkar abinda babanka yace kai na alkhairi kaki ka aikata munkar abinda mijinka yace ki na alkhairi kika kiki kin aikata munkar kin aikata ma'asiya, kin aikata isim, zunubi, sako, duk wanda sunan su kenan a shari'a. So daga kai a yanzu in ma kai mutumin girgiri ka sani, in ma kai baina baina ne ka sani, in ma kuma kai mutumin banza ne ka sani, kuma gaskiya ba. In dai ka dau wannan tarihi aiwatar da alkhairi da abin da hankali ya sani a shari'ance, da abin da za a ce madalla alasan barka, in sun fi yawa cikin aikinka, to kai mutumin girgiri. Dan can 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 kai ba mala'ika ba ne, kai ba manzo ba ne, dole za ka yi wannan, kuma ba shari'a ba ta kallonsa. Shi ya sa kullum muna buga misali cewa ba wai sai wanda bashi da zunubi ko ɗaya ba ne zai shiga aljanna. Ƙa'idar shiga aljanna wai ba sai ba ka da zunubi ko ɗaya ba ne, in alkhairin ka ya rinjaye shirin ka za ka shiga aljanna, in aikin ladan ka ya rinjaye mummunan aikin ka za ka shiga aljanna. Shi ne ƙa'idar da Allah ya sa. Wa amma man thaqulat mawazinu, thaqulat ya ce wanda mizaninsu ya yi nauyi ya rinjaye ɓangaren shari, can kuma kaffat mawazinu, duk inda aka samu kaffat mawazinu akwai abu a cikin mizanin, sai dai bashi da yawa. Ana fahimta? Saƙulat kaffat, saƙulat ya yi nauyi ya rinjaye wancan, amma ɗaya ɓangaren da akwai ai, to wannan burbushin zunuban da lada ya rinjaye su, to da Allah da shari'a ba sa kallonsu ba, domin sun suka yi ɗan adam ne, kai ba mala'ika ba ne. Misalin da za ku fi ƙara fahimta, ya za ce ɗalibi ya zana jarabawa ya samu 70 over 100, ya samu 70 cikin 1, wannan 30 ɗin da bai samu ba ai faɗuwa yau, za a sata da sai za a ce wallahi ya ci 70 amma ya faɗi 30, za a faɗi wannan ai 30 ɗin da ma kukalanta ba za a yi, eh ya samu, ai eh ya samu wallahi. To haka Allah yake tsare sa, ba wai sai mutumin da bashi da zunubi ko ɗaya zai tafi aljanna ba. Ka'ida, idan ladanka ya haura zunubanka, idan alkhairinka ya ƙare shirinka, to wannan shine ka'idar da Allah ya sa. Allah ya sa ladanmu ya rinje shirin. Mu sani cewa duk abin da shari'a ta bahi sunan munkar, to shine abin da shari'a da take kyamarsa, ko kuma al'umma a hankalci ba sa son aiwatar da shi. Shi kuma al-munkar shine al-ma'siya. Dukkan abin da shari'a ta kyamace aiwatar da shi ko faɗarsa iya cikin sabo, iya cin abin da ɗan adam zai samu zunubi a gun Allah. Wa'ansu suka ce al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar safinatun najah lil mujtama, shi umarni da kyakkyawa da hali da mummuna, to shine jirgin ruwa wanda zai tsirantar da al'umma gaba ɗaya. Ma'ana duk al'ummar da ba a amru bil ma'ruf cikinta, ba a nahyi 'anil munkar cikinta, to ta halaka al'umma, ba inda za ta je, ba za ta ci nasara a duniya ba, ko ba za ta ci nasara a lahira. Al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar shine kamar jirgin ruwa da zaka hauka haye goki. An fahimta? Yasa dama Imam An-Nawawi yake cewa inna lillahi ibadan futana dalla ad-dunya wa khaful fitna nazaru fiha falamma alimu anna laysa li hayyin wa tara ja'aluha lujjatan wattaqadu salih al-a'mal fi asufuna, kamar yadda yake cikin muqaddimarsa ta Riyadus Salihin. Yake cewa hakika Allah iya da wasu bayi masu hankali, ibadun futana, aka ce wani fatin to mai cikakken hankali ke dallaku duniya wa qaful fitna, so rabu da duniya sun sake ta domin gudun fitina da ke cikin ta. Nazaru fiha, sun yi nazari cikin duniya, falamma alim, lokacin da suka gane suka ilmanta cewa duniya annaha laysa li hayni wa tana, ba gunda batuwa ba duniya, ba gidan tabbata ba. Yanzu kowa daga cikin mu in yayi nazari zai gane wani na san shi ya mutu, wani na san shi ya mutu, sai wani na san sun mutu. To wata ran mu za a lissafan wa cikin matattun da ba wa duniya, laysa li hayni wa tana, duniya ba gidan tabbata ba ce. Duk mai hankalin da ya gano cewa duniya ba gidan tabbata ba ce, ja'aluha lujjatan, iska kaddar wannan duniyar kamar a cikin kuki ne, kamar mutum da yake rayuwa a cikin ruwa. Me zai hau ya haye ruwan? Sai masu hankali suka mai da kyawawan ayyukansu shine jirgin ruwan da zan sauta hayi wa ruwa ma'ana kyawawan ayyukanka da al'amuru bil ma'ruf naka to sune abinda zaka haye duniya ka je gaci lafiya ka mutu lafiya ka tashi gaban Allah lafiya amma matukar a cikin rayuwarka mummuna yafi yawa to kamar wannan ruwan da kake ciki zai dilme da ka zaka fito to kowa sai ya auna ya gani wace irin rayuwa ke a duniya alkhairi ne yafi yawa a rayuwar ko shiri ne yafi yawa duk inda ka ji kai ne alƙalin kanka sai ka dau matakin gyara idan ma mai kyau ne ka ƙara an ce kana da kyau ƙara da wanka idan mai munin kake to ka tuba ka yi wa Allah koke a zuciya kai da dama ka bari Allah mai kabar tuban ba wasa hadisi ya tabbata kan cewa Allah iya farin ciki da tuban bawa idan iya zunubi fiye da mutumin da yake tafiya cikin ajeji shi kadai iyakan abin hawa ya sauka abin hawan ya gudu ya neme shi ya rasa kuma shi kadai ne ajejin ba gaba ba baya har ya sadu da ya je wani guri da tsugun da iya jirgin da Allah zai yi da shi iya bude idonsa sai ga wannan abin hawa nasa a gabansa da Allah wani irin farin ciki zai ai bele safuwa farin cikin to sai manzo Allah yake kwatanta farin cikin da Allah zai yi idan kana zunubi ka tuba to kina fiye da wannan mutumin da ya fidda rai kan abin hawansa kuma ya samu kayansa yasa Allah ke cewa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada ni mai karbar tuban dukkan waɗanda suka tuba ne la ghafarul liman ay fa'al mai yawan karban tuban wanda suka tuba Allah ka ba mu ikon tuba kuma Allah ta'ala ya karbi tuban mu masaniya ƴan uwa masu albarka Allah ta'ala ke faɗa cikin suratu Ali Imran yayin da wannan al'umma da wannan yaban kadai ya isa mu yi sujudu shukr mu gode wa Allah wannan yaban da Allah ya mana ya isa ya samu ƙara azama wajen yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce kuntum khaira umma ku wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ce al'umma mafi alkhairi wannan fa yaban Allah ne yake ba fa dan adam bane yake wannan yaban Allah ne yake wannan al'umma yace kun kasance khaira umma al'umma mafi alkhairi a duk al'ummar da Allah ya halitta a bayan kasar nan ba al'umma mafi alkhairi kamar wannan al'umma an fahimta amma kuma akwai dalilin da yasa Allah ya mana wannan yaban khaira ummatin ukhrijat linnas mafi alkhairin al'umma da Allah ya tayar a cikin alhalittarsa ta mutane da ya duniya gaba daya sai ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dalilin da Allah ya sa muku wannan yaba to daga cikin ku akwai masu umarni kyakkyawa da hayyada to ashe al'amr bil ma'ruf da nahyi 'anil munkar ashe ya sa Allah ya dunkule al'ummar gaba daya ya yabe ta da alkhairi yasa in kana so ka shiga cikin alkhairi to ya zamto da yawunka da hannunka da aljihunka da matsayinka duk kana taimaka wajen gudanar al'amuri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar in dai kana so ka shiga cikin khairiyya to duk inda ake wannan aiki ya zamto akwai gudunmuwar ka ciki ko ka je ka zauna ka fahimta kai aiki in kana da dukiya bayar domin aiki ya ci gaba in kana da matsayi yi amfani da matsayinka domin ci gaba kai to zaka waye gari abun Allah cikin mafi alkhairi a wannan al'umma har ma wasu daga cikin malamai suke cewa khairiyar ta shafi iyaka masu aiki al'amuri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar in baka cikin su do baka cikin alkhairi haka wasu malamai suke ko kuma a'a idan rabon alkhairin ake na khairiyar to akan su za a fara su ne zagon gaba da su za a fara rayuwa duk ne al'amuru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar alkhairin da Allah ya yi wannan al'ummar da shi to su ne masu samun tagomashin sa lahira a gaban Allah gobe an fahimta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ce wa tu'minuna billah sannan kuma kuna da cikakken imani tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala a abin mamaki ma kaunul iman shartun li sihhati jami'ul ibadat musan cewa imanin nan shine sharadi na ingancin kowace ibada dukkan ibadar da aka yi ta ba imani to ibada ba ta cika ba shi yasa duk shahada da ake samu ta alfarma to imani ne zai saka cimma wannan shahadar ka same ta. Kamar mutuwa a ruwa, mutuwa a gobara, mutuwa da ciwon ciki, mutuwa cikin annoba, mace ta mutu a wayayin haihuwa, to duka inda imani ta wani mutuwa shahada ce. Imanin shi zai saka samu wacce martaba. Amma wanda ba shi da imani to kowace irin mutuwa yayi to ya mutu kawai. Ni su Allah ne sanin da zai daka shi. Ana fahimtar wannan? To yanda imani shine sharɗin ingancin kowace ibada. Amma kuma anan sai Allah ya gabatar da al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari akan imani. Sai dai fara gabatar da shi. Yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'una 'anil munkar sannan sai yace wa tu'minuna billah. Sai dai gabatar da aikin sannan ce kuma sannan kuna da cikakken imani ga Allah. Kun ga shi gabatarwar da Allah yayi sai malamai suke cewa ya tabayyana laka aizamu sha'ani hadal wajib domin ya ƙara bayyana gare ka girman sha'anin wannan al'amari tunda har a wannan gaba ta wannan aya Allah iya gabatar da shi akan imani to babu shakka iya da girman al'amari kuma al'amari ne wanda ya kamata bai kamata a cika so a barka akan shi ba. Wannan aya tana cikin suratu Ali Imran aya mai namba ta 115. Sai aya cikin suratu Tauba aya mai namba ta 71 Allah yake cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Allah yake cewa mu'minai maza da mu'minai mata yasa can a Ahzab yace innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فسي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كان أم فدي مزا أشي ماتا أم فدي مزا أشي ماتا كنا ما سألت والمؤمنون والمؤمنات دمومين مزا da mu'mine mata sai Allah ya ce ta inda za ka gane su ba'dhum awliya'u ba'd sashin iya jibintar al'amarin sashi ku jibi an dalayin wannan Allah ya ce mu'mini a cikin wannan al'umma mu'mina a cikin wannan al'umma abinda za ka gane shi na farko iya kaunar dan uwansa iya fatan alkhairi ga dan uwansa iya san ci gaban dan uwansa iya san alkhairi ya sauka dan uwansa iya dauke wahalhalun dan uwansa cikin wanda zai yi iya zama kalifan dan uwansa in baya iya karewa dan uwansa mutunci da iyalan da baya shine ma'anar ba'dhum awliya'u ba'd a fahimta idan yau aka samu musulmi ba sa wannan anya za mu amsa wannan sun a gaban Allah ko anya alama ta bai shi tunda ba'dhum awliya'u ba'd iya fassara cewa na soma alkhairi na soma daidai na kaunace ka na dafa ma na kiyaye ma mutuncinka na yi ma kaza na yi ma kaza to in nayi ma kamun to hi ne muka amsa wannan sunan a gaban Allah. Amma in aikin ka mugunta da sarewa dan uwanka kafa da hasada da gulma da munafinci da shari da kazafi wallahi wannan sunan ya fi karfin ka amsa shi a gaban Allah wallahi baka isa ba duk karatunka wallahi baka isa ba duk na darawalinka ana ganewa in dai baka suffantu da ba'dhum awliya'u ba'd ba to ba za ka taba samun sunan imani a gaban Allah ba wallahi baka isa ba an fahimci wannan to shi yasa Allah yake cewa a lahira idan za ka gali masu imani da haske gaban su haske bayan su to sun yi irin wannan rayuwar ta mutunta juna a duniya irin rayuwar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddahu 'alal kufari sai Allah ya ce ruhama'u bainahum jin kai rahama tausayi neman alkhairi wa juna
yasa sahabbai sune masu amsa sunan imani na farko a wannan abu domin sun yi rayuwa mai kyau sun so junan su sun tallafa wa junan su sun kare damuwar junan su sun biya wa junan su bukata ba su yi wa junan su mugunta ba ba su yi wa junan su hasada ba yasa sune number 1 a gaban Allah ana maganar imani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda ya biyo baya da irin aikin su to idan kana so ka tafi a matsayin ka na mumini a gaban Allah to ka san me ake nufi da ba'dhu mawliya uba kaje ka zauna a gundun malamin da kai da shi ya fassara ma wannan gaba tunda ita ce sharɗin zaman ka mai imani a gaban Allah kana zaune da makocin ka a kasuwa kana son sai ciniki eh kana so ga iya habaka da iya rufa ya koma shago da iya shago ya koma shaguna har yayi filaza wani kana jin dadi a ranka tambayar ku lage in kana jin dadi to akwai alamar imani ta daga in kuma kana jin bakin ciki kana hasada wallahi baka da imani amma injonan kina zauna a gidan mijinki kuna zauna Allah iya hore masa iya samun budin kasuwa aiki promotion da sauransu iya zuwa kasuwanni komai iya buduwa yace zai karo miki aboki ya zama ki ji kina jin farin ciki da murna ko ko bakin ciki zaki da damuwa ba'du maula uba yine fasarar su wannan ai ba wata fasara da tafi wannan ka ji kana so wa dan uwanka alkhairi kamar yadda kake so wa kanka to wannan shine alamar imani kowa ya duba matsayin sa da inda yake kuma ya ga menene alaka sa da wannan suke wannan su in kun aiki ne kuna zauna an yi wa wani promotion kai Allah bai kadara amma ba zaka ji shi murna baki da zuci zaka ji dadi in kaza ya faru kasuwa kuke kaga iya samu ci gaba kayan sa daga ya siyo ya kare ana neman sa ke kuma Allah ya kaji jaraba kayan ba sa tafiya zaka ji dadi zaka mai murna to jin dadin ka da masa murna zuci da baki shine alamar imani bakin ciki da damuwa a rai ko da bakin zai ce haba haba amma zuciyar ta kulle wani mummuna to alamar rashin imani an gane ba'du maula uba ya amuruna bil ma'ruf daga cikin sifar masu imani Allah yace suna umari da kyakkyawa kuma suna hali ga mummuna sai Allah yace wa yuqimuna salah suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakah suna bada zakka wa yuqiuna Allah wa rasula suna yi wa Allah da'a suna yi wa manzon Allah da'a duk ko wannan sifat ne sha'air ne wani identity ne da masu imani imanin ake fassara ma menene shi yasa ba magana bace a baki ba tumurawani bane a gane ko ba doro bane ba kafafa bace imani wannan shine imani wannan shine imani da Allah ba'dhum awliya uba ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah sai Allah ta irin waɗannan zan musu rahama insha Allah sirrin din lil mustaqbal rahamar sai ka mutu Allah zai mai ta an fahimta rahamar da za ta lullube ka wanda ba ku damuwa a gabanta to Allah ya ce koi ka mutu ka gani zai ma rahama in dai ka su kwanta da wannan sufofi shine amfanin zuwa da wannan sirrin din ulaika sayarhamuhumullah inna Allah aliyun hakim an fahimta wannan sai ka duba ka gani yanda Allah ya gabatar cikin wannan aya bi zikira amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qabla salah kafin sallah da bada zakka sai dai fara ambaton al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd farkun abin da yace ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai dai fara gabatar da wannan sanin magana sallah da zakka da sauransu wannan ba abin da zai nuna ma ya dan uwa illa girman al'amarin al'amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar abani wanda har agun Allah abu ne mai girman gaske musaniya ƴan uwa a sha'anin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al'amari ne wanda yake da umumul manfa'a amfanin sa iya game kowa da kowa wa ta'sirihi fil mujtama da kuma inda yake tasirantuwa a cikin society duk gunda aka fi aiwatar da shari'ar Allah aka fi mutunta kai da karrama kai to za ka ga wannan gun ya fa zama abin shawarci ga al'umma ko ko unguwa ce ko gari ne ko gidan mutum ɗaya ne in dai wannan gidan akwai kiyaye dokokin Allah da tarbiya to gidan zai zama mai sha'awa a ayar kuma tana nuni cewa annal amra bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar min akasi akalakil mu'min wal mu'minat iya cikin wasu keɓantattun siffofi na mu'mini maza da mata duk mu'mini namiji da mace daga cikin siffarsa da za a ku gane shi ya zamto akwai al'amuri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar a cikin rayuwarsa an fahimta hine sifatuhumul wajiba allati la yujuzu lahu taqalli ana wanda bai yiwa a ce yau ga mu'mini namiji ko mace amma ya wofinta baya al'amuri bil ma'ruf baya an nahyi 'anil munkar ba za ka san in dai mu'minin ne in dai mu'minace to daga cikin siffa akwai wannan aw yatasahulu biha ko suna sakaci da wani ni ba sa aikata ba Allah ta'ala da kansa yake zargi zargin mahari biyu baya da tsinuwa akan kafiran banu Isra'ila wanda in sun ga ana aikata mamuna ba su hana wannan shine dalilin da Allah ya sani musu albarka kaga kaima da ni kowa shafa kansa duk inda ga ana mamuna in zaka iya ka kauda abu da hannu in baka iyawa kai magana in baka iyawa ka kyamaci abun da kuce amma kar ka sake ka goye bayan mummuna idan ka goye bayan mummuna to da su za ku tashi a gaban Allah gobe da yau kulub kulub ka zama kana cikin masu rayar kulub to a lahira da yan kulub za ku tashi na rantsi da Allah an bayyana man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya sukwanta da mutane yake kaunarsu a lahira tare da su tashi haka masu Allah shi an bayyana duk abin da kake rayawa kake taimakawa kake sponsorin nasa to da su zaka tashi gobe da kyau eh da da'awa kake yawa masallati masu da'awa kake rayawa da wa'azi da sauransu ko gidan kwallon kafa ko gidan rawa ko gidan gala wanne ka fara wanne kudin ka yi tafiya wo sai ka yi wa kanka hisabi a gane ko Qur'ani yake cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani dawu wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu Allah yake cewa Allah ya la'anci kafiran cikin banu Isra'il ala lisani dawu a harshen annabi dawud alaihi salam wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam ba mace daya da Allah ya maimaita sunanta a Qur'ani sama da gu 37 kamar annabi maryam kai hasali ma ba mace da aka kama sunan ta karra a Qur'ani ba Maryam ba sai dai ishara ko kinaya amma suna karra kamar a ce Aisha ko Zainab ko Khadija to ba ba Qur'ani sai dai Maryam amma inda kuma ba ku daya ba ba ku bi ba sama da ku 30 da wani abu me hikima me hikimar hikimar malamai sun ce lokacin da musulunci ya zo da manzon Allah ya zo ya samu mushrike na garin Makka tare da kwatse da Yahudawa da Nasara Yahudu da Nasara suna nasu addini so ko mushrike ba ma abin da suke bauta ba bautar gunki ne haka wani ma baya bauta gunki to su mushrikan Larabawa a lokacin ba su zamanto Yahudu da Nasara ba amma Yahudu da Nasara suna da addini kuma suna da wayo ana fahimta da suke karantar da mushrikan Larabawa cewa nanan Maryamu matar Allah ce wannan shine aqidar su shine aqidar Nasara Maryam matar Allah ce wal iyaz billah su kuma Larabawa a tsarin su da yanayin su mutum ba zai kama sunan matarsa ba amma inda dukkan namiji domin kinshi ba za ka taba jin sunan matarsa a waje ba an gane ko wannan daddakiyar al'adar Larabawa ce ba sa kama sunan matarsa a waje to Allah da yake so ya aiki da hankalin su da fahimtar su sai ya dinga maimaita sunan mai ma Qur'ani yasa gane cewa wannan Maryam din Yahudu ƙarya suke ba matar Allah ba ce da matar Allah ce Allah bai gama sunan ta ba kuma bai mishi hikima to wannan shine hikima Allah ya tilka mai mai ta sunan ta domin su mu shirkai su gane cewa abin da Yahudu da Nasara suke faɗa ƙarya ne
abin janna to wannan shine ɗaya daga cikin hikimomi da malamai suke faɗa wallahu a'lam sai yake cewa wa Isa ibn Maryam zalika yamma asawa kanu ya'tadun suna sako kuma suna zama ƴan ta'adda tsallake gona da iri kanu la yatanahuna an munkari fa'alu ba sa hanin muna idan ana aiwatarwa labisa ma kanu yafa'alu Allah yace wadai tir da abin da suke aikata kaga tsine musu da Allah yayi dalilin suna ba sa annahi anil munkar ba sa hani ga mummuna wa fi hadha ishara li hadhihi al umma akwai nusarwa ga wannan al'umma cewa sababin da Allah ta'ala ya la'anci banu Isra'ila kafiransu ya zarge su to sakonsu ne da kuma ta'addancin su da kuma rashin hana mummuna ya yayi a cikin su ka kai ma idan baka so kai ga cikin la'antar Allah to kai kokarin hana mummuna iya gurgurun ikonka amma in ka bar mummuna iya gudana kana da ikon dakile shi baka dakile shi ba akwai yuwar kai ma Allah ya la'anci ka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci wata rana iya hawa kan minbarin sai yake cewa ya gode wa Allah ya yi Allah wa kada sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah yaqulu lakum Allah ta'ala iya cewa da ku iya faɗa muku murru bil ma'ruf ku dinga umarni da kyakkyawa wan hawu anil munkar Allah ya ce ku hana mummuna qabla an tad'uni fala ajibakum ko fala ujibakum kafin ku roƙe ni da kyamsan ma'ana daga cikin abin da Allah zai sa kai ta addu'a Allah bai karba ba to ka bincika kana al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ko ba kai idan baka umarni kyakkyawa baka hali ga mummuna akwai yuwuwar zaka dinga roƙon Allah ba zai amsa ba wa tasaluni fala uqiyaku ku roƙe ni ba zan baku ba wa tastansuruni fala ansaraku ku dai mu taimako na ba zan taimake ku ba rashin aiki da kyakkyawa da hali da mummuna to zai sa mutun ya dinga roƙon Allah Allah ba zai amsa ba wajibi akan masu umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ya zamto ala basira in Allah ya kaddara kai mai da'awa ne ana jinka ana sauraron ka ana fahimtar ka to da'awa ba da sarai yake ba ba da hayaniya ake yi ta ba ba da hirbici ba da habaici ba da ba'a ake yi ta ba ana yin ta ne ala basira ai ala ilm ka tabbatar kana da ilimin abin da zaka kirayi mutane a kansa ana fahimta sawa'un kana rajulun aw imra'a mai da'awan nan namiji ne ko mace wa illa falyumsik ala zalik har in baka da ilimin ka kame bakinka ai ba dole bace ba a malinta da karfi ba a yi karfi baya sa mutum ya zama malami har sai ka tabbatar ka nan daga ka san abin da zaka faɗa mutane amma matukar kana kiran mutane kan jahilci to abin nan a girman ka faduwa yake a kullum mutuncin ka zubewa yake in dai kai malamin karfi zaka zama da karfi da yake ka zama malami ka dinga karerai aya kana karerai hadisai kana fasara ba daidai ba to wallahi mai bakon ka samu daraja to daraja ka kullu zubewa zata yasa ka'idar ala ilmi yasa Allah ta'ala yake cewa qul hadhihi sabili adu ila ka faɗa musu cewa hadhihi sabili wannan shine tafarki na shine hanya ta adu ila Allah ala basira ai ala ilm ina kira zuwa ga Allah amma akan ilimi nake kira ana wa man taba'ani da ni da dukkan wanda yake bi na ala basira yini ala ilm wa kala Allah ta'ala yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikma wal mu'izati al hasana kai kira zuwa ga addinin ubangijinka Allah bil hikma bi hikma sannan wal mu'izati al hasana da wa'azi kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su cikin abin da yake mai kyau ne cikin abin da za a fahimci juna a gyara kuskure a haukan daidai sai malamai su ce wal hikma hi al ilm udu ila sabili rabbika bil hikma ay bil ilmi an fahimta ba a da'awa da jahilci wal hikma hi al ilm wa da'awa ila Allah min jins al amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ita da'awa zuwa ga addinin Allah tana cikin jinsin umarni da kyakkyawa da hali kuma da mummuna li annaha bayanu lil haqqi wa izharu lahu lin nas domin da'awa bayanu lil haqqi bayani ne akan gaskiya yanzu dai ko a cikin abin nan da muka faɗa akalla dai kaji abin da yake gaskiya ne daya biyu uku zo kuma gaskiya bane to da'awa bayanu lil haqqi wa izharu lin nas ya kuma bayyana wa mutane yanzu ba an sun manta da me yake nufi da al'amru bil ma'ruf
wannan hayya adil munkar amma yanzu sani ko ba kuma kowa zai ji ya aiki gurgurdan damar da Allah ya bashi to wannan shine dawa iya cikin al'amru bil ma'rufi hikima tana cikin al'amru bil ma'rufi wal nahyi anil munkar wal wajib aidan wal wajibi kuma an yakuna zalika bir rifqi wa adamil urfi duk wanda zai ce mutane ku gyara ku yi kaza abu kaza ba ke ku daina abu kaza mai kyau ne ku yi to he ya zama to iya magana da lafazi mai kyau bir rifqi wa adamil urfi ba tare da fada ba an fahimta da hayaniya da mai da mutane duk jahilai ne to da awamu ta gaji wannan kamar yanzu kashi 70 daga cikin mutane suna kuka da gwamnati a ce kai kuma azan ka kullun yaban gwamnati a yanzu ba za ku yi da mutane ba kuma gaskiya bane amma inda ka so 70 suna yaban gwamnati dan kayi wa'azi akan gwamnati son ka ba za a yi to hi yasa da awa kamar baki mai bacci inda baki ya karkata anan ya waje zuba wannan iya cikin dawa halin da al'umma suke ciki za ka karanta to sai ka dora su kan abin da zai daidai da haka su yandan Allah za a shirya da mutum da zai dinga yaban gwamnati nan tsakani ga Allah duk malintarsa ashe in wani malamin ya wani jahilin ya zagi malami ashe rashi ya dawa ne kai dai kar kai zagi kar kai tsilowa an fahimta kai dai ka karantar da mutane hakuri da neman na kai da juriya da kuma bayyana zalincin shugabanni kar ka tsine kar ka zagi kar kai habaici duk ba ake mai dawa bane amma kar mutane suna dandana a ya hannu suna dandana kuna a hannunsu ko ƴan kasuwa ku yi hakuri nazar da ƴan kasuwa nan a galibiya ana kuka da ƴan kasuwa ana ganin yawan ƙarin farashin da ake samu na kayan masarufi wani ba kamfani bane da yawa suna ɓoye kayan sannan kuma in ya dan kwana biyu ku yi a tatsa sai a zo a ƙara mai farashi ana yi ko kuna tsoron su ne a dole mu faɗa gaskiya ce ai suna ɓoye kaya bai ƙare ba kuma su ƙara mai farashi wani ƙarin farashi ma da suke wallahi kamfani bai sani ba domin ko su tatsi mutane su take su su yi arziki da talakawa haka su yi bukatar kai ka ji abu ba tsohon farashi ne amma a kafin a siyar sai an sai da shi da farashi biyar an ɗauko shi an kawo shi bai ƙare ba ba shi ne ake ta canja mai farashi wani malami ne zai ba da wannan fatawa babu a matsayinka na musulmi haramun kake ci wallahi haramun ne halal ne ka ci riba amma ba ta irin wannan hanya ba idan ka siyo wannan naira 10,000 kana sai da ita 10,011 to hatta ƙare haka za ka sai da ita karka ce na fara sayarwa 11 gobe babu a kasuwa he a guna kawai ka ƙara 10,000 ta zama 12 ka ƙara ta zama 13 to wannan haramun kake ci in kuma kayi musu ka zo gunan baka arziki an fahimta to yanzu ƴan kasuwar mu kai 70 cikin 100 gaske illa man rahimallah to a ce kuma ka zo ba zai kana yabai ƴan kasuwa kana ganin kaman masu